sashen Hausa na muryar Amurka ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 1931 49 da kuma 60 a matsakaicin zango a birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger. Za ku ya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samu mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi da kuma shafukan mu na voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu na yanzu muna tafe da shirin kasuwa a kai miki dole da nasihar Lahadi sai maimacin shirin lafiya uwar jiki. Amma da farko bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikin labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeli. Wani jami'in hukumar bincike da ceto ta kasar Indonesia, Bambang Suryo Aji, ya tabbatar da cewa an gano buraguzan jirgin fasinja na kamfanin Sarawajaya da ke dauke da mutum 62 da ya bace jim kadan bayan tashin sa daga Jakarta. Aji ya ce ofishin hukumar ceto na yankin ne ya fara bada labarin gano jirgin da ya lalace a kan tsibirin Lankan, kana za a kai tarkacen zuwa hukumar sufuri ta kasa. A wani taron manema labarai ta yanar gizo a jiya Asabar, shugaban hukuma Sorjanto Tahjono ya ce yana nan yana tattara dukkan bayanai kana zai fara binciken akwatin sadarwar jirgin yau da safe. Jirgin mai lamba SJ186 yana kan hanyarsa ne zuwa Pontianak, babban birnin lardin West Kalimantan, a kan tsibirin Borneo, inji ministan sufuri. Kashi 57 cikin 100 na Amurkawa na son a sauke shugaba Donald Trump daga mulkinsa ba tare da bata lokaci ba, bayan da shugaban ya karfafa zanga-zangar da aka yi a wannan mako wadda ta rikide ta koma mummunan tarzoma a cikin ginin Majalisar Dokokin Amurka, a cewar binciken jin ra'ayoyin jama'a na kamfanin dillancin labaran Reuters da IPSOS. Yawancin mutane da suke son a sauke shugaban 'yan Democrat ne, ko da yake 'yan Republican da yawa na goyon bayan a bar shugaban ya kammala wa'adinsa wanda zai kare ranar 20 ga watan Janairu. Haka kuma binciken jin ra'ayoyin jama'an na ƙasa wadda aka yi a ranakun Alhamis da Juma'a su nuna cewa mutum 7 cikin 10 da suka jefa wa Trump kuri'a a zaben watan Nuwamba sun nuna rashin amincewansu da matakin da masu goyon bayan shugaban suka ɗauka na afkawa ginin Majalisar Dokoki, yayin da 'yan majalisar ke zaman tabbatar da nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu a zaben watan Nuwamba. An kammala aikin gwajin coronavirus na gama gari na farko da aka gudanar a Shi Jiangshan cikin kwanaki 3 bayan da hukumomin China suka kulle birnin mai yawan al'umma miliyan 11 a ranar Laraba, yayin da aka gano sababbin kamuwa 39, a cewar magajin garin a jiya Asabar. Magajin garin da ake kira Ma Yujun ya faɗa a wani taron manema labarai cewa za a fara zagaye na biyu na gwajin cutar nan ba dadewa ba a babban cibiyar masana'anta ta lardin Hubei da aka kulle, yayin da aka hana matafiya shiga sauran yankin mai mutum miliyan 76 da ke kewaye da Beijing. A ranar Talata, hukumomi a Hubei sun zuba sojoji a lardin domin ba hukumomin daman kaddamar da aikin haɗin gwiwa wanda zai hada da bibiyar cutar da kuma raba kayayyakin jinya. A jiya Asabar, Amurka ta samu yawan kamuwa da cutar fiye da kowa a duniya, inda take da mutum miliyan 22 a cikin miliyan 90 a faɗin duniya da suka kamu da cutar, a cewar jami'ar John Hopkins. India ita ce ta biyu a duniya da tafi yawan masu cutar coronavirus da kusan mutum miliyan 10,500. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Asabar, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce zai dage takunkumin mu'amala tsakanin jami'an Amurka da takwarorinsu na ƙasar Taiwan, wani matakin da zai fusatar da China kana ya ƙara tankiya tsakanin Beijing da Washington a kwanakin ƙarshen mulkin shugaba Donald Trump. China tana ikirarin ƙasar Taiwan mai bin tafarkin demokaradiyya da cin gashin kanta cewa yankinta ne, kana tana kwatanta Taiwan da muhimmin batu ga alaƙarta da Amurka. Yayin da Amurka kamar kowace ƙasa ba ta da wata mu'amala a hukumance da Taiwan, gwamnatin Trump tana ƙara ba da goyon baya ga ƙasar da ke kan tsibiri da sayar mata da makamai da dokoki da za su taimaka wa Taiwan ɗin da tunkari matsin lambar da China ke mata. A wata sanarwa, Pompeo ya ce shekaru da dama ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta haramta mu'amala tsakanin jami'an diplomasiya da sojoji da ma wasu jami'an Amurka da takwarorinsu na Taiwan. Ya ce gwamnatin Amurka ta ɗauki wannan mataki ne bisa shawara a wani yunkurin kwantar da hankalin gwamnatin kwaminisanci a Beijing, in ji Pompeo a wata sanarwa. Ya ce a yau ina sanar da cewa zan ɗage wannan takunkumi da muka ɗora ta da kanmu. A ƙarshe, shahararren ɗan jaridan Zimbabwe Hopewell Chin-Ino ya bayyana a gaban kotu a jiya Asabar bayan da 'yan sanda suka kama shi bisa zargin yaɗa ƙarya. Ƙungiyoyi masu sa ido akan ayyukan 'yan jarida sun bayyana fargabansu cewa kame na uku a cikin watanni shida da aka yi wa Chin-Ino yana cikin yunkurin da gwamnatin Emmerson Mnangagwa ke yi na hana 'yancin bayyana ra'ayi a shafukan sada zumunta. Wani lauyan kare haƙƙin bil'adama a Zimbabwe Harsi Nkomo, kuma lauya mai kare Chin-Ino, ya ce saboda muna faɗa musu gaskiya, muna faɗar batun cin hanci da rashawa, shi yasa suka ƙaga masa ya aikata laifi, amma a matsayinsa na ɗan jarida doka za ta kare shi. Nkomo ya faɗa wa manema labarai cewa Chin-Ino da yake kare shi, kotu za ta sallame shi kana ta wanke shi daga zargi na bayan nan da ake masa na yaɗa ƙarya.
Yanzu kuma sai shirinmu na kasuwa a kai miki dole.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa
a kai miki dole.
Kasuwa a kasashe ya take.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Abdulmukis Idi Kwatkwane ke sallama da ku a cikin sabon shiri kasuwa a kai miki dole, wadda ke zuwa muku daga kasuwan Goro da ke Asawasi a nan garin Kumashin Ghana. Za mu yi dubi ne ko yaya harkan Goro ke tafiya a nan garin Kumashi lokacin cutar coronavirus da kuma yau da coronavirus ya yi kasa. To jama'a sai a yi saurare lafiya.
Ni ne naku Jafar Abdulrahman, mai lakani Jafar Yaro, vice chairman 'yan Goro gaba ɗaya na Ashanti region. Alhamdulillah, sana'an Goro ne sai dai mu yi wa Allah godiya a cikinsa. Da dai muna samu Goro ne a cikin ƙasan Ashanti. Muna da garuruka kamar Rijasi a Sakwari, Tumkunsu Yamfa, har da ƙauyukansu, hannan jasu duka da muna samun Goro. Idan ka zo Aguna, Yamwasi, Jamasi, duka muna samun Goro. To yanzu zamani ya zo ya canja, ba ma samun Goro a Ghana. Yanzu aikin Goro ya koma Abuja. Ko goron da muke amfani da shi nan a cikin gida Ghana, goron Abuja ne. Amma farin Goro shi muke samu domin su itacensu bai mutu ba, har yanzu suna shuka farin Goro. Idan ka tashi kaman fara su nkoko, mama su konkorompe, har zuwa kade, har yanzu ka zo indai mai sana'an Goro ne zaka samu farin Goro ka siya. Akalla da muka zo a kasuwa Asawa shekara 40 kenan, 1979 muka zo kasuwa Asawasi. Allah ya sa muna goron nan kadan kadan, dai a lokacin akwai Goro a Ghana. To bayan dai kaman dai shekara 12 zuwa 15, itacen Goro kan Ghana ya mutu. Arna kuma masu Goro sun yanyanke wasu, tunda goron bai diya, tunda abinda bai diya me za a yi amfani da itcensa, suka yanke suka zuba. To dalilin da yasa muke zuwa Abuja, muna sau Goro muna kawowa nan Ghana. Idan mun kawo Ghana, muna tafiya da shi kaman Boko, Bolga, wa Tamal, Yanji, dukka muna kai Goro arewacin Ghana kenan. Muna ciki har Allah ya sa wancan gwamnati ya zace zai gyara kasuwa, aka tada mu, aka koma da mu bayan gari, ana kiran unguwan Kontumpu. To nan ne yanzu aikin Goro ya koma.
Rufe iyakan Najeriya da gwamnatin Najeriya ta yi wani koma baya ga samu cikin harkan Goro?
Gaskiya muna cikin matsala sosai. domin wanda suke zagaya da goro ta Niger suna shiga da shi smuggle sun je kuma ba su samu hanya a smuggle ma ba za ka shiga da goro Nigeria ba kuma goro ba smuggle bane kayan gona ne shekara ɗaya kenan da sati hudu gwamnatin Nigeria da ya kulle bada mun yi babban sallah bara da kwana bakwai daidai ya kulle mana bada ba mu samu mu tafi da goro idan ma kaga goron Ghana buhu a cikin Nigeria to an dai bi da shi wani hanya ne na karma-karma aka shiga da shi
yau da annoban nan ta shigo wani koma baya kuka samu cikin sana'an ku da goro
gaskiya koma baya dai mun samu mun zauna ba a shiga ba a fita wata biyar hanyoyin da muke bi muna fita da goro idan ka doki goro daga Ghana zaka shiga Togo ka shiga Benin sannan ka shiga Nigeria to Ghana ta kulle Togo ta kulle Benin ta kulle Nigeria ta kulle to ina zaka bi ka shiga da goro wannan shiruta ya damu sana'an mu akwai wanda suka sai goro lalacewa ya kone wasu kuma suna tattalin goro hawi wa yau goro na hannun su wata hudu wata biyar wata shida to kaga duk goro ya zama farashi in kuma goro ya zama farashi ya lalace kenan in ya kone kai asara baka da jari dukiyanka ya mutu to in ya zama farashi kuma ai ya zama cinta abinda zaka tafi da shi Najeriya ka sai da shi 40,000 50,000 har zuwa 80,000 sai ka zo ka tafi da shi Najeriya kana sai da shi 10,015 ko 10,000 ai kaga kai asara ba karamin asara matsala dai muna cikin matsala har yanzu muna cikin matsala tunda in an dauki goro dole sai an yi smuggling sa kayan da ba smuggle ba kuma dole sai an yi smuggling kaga dole zaka kashe kuɗi da yawa sannan ka shiga da shi Najeriya to saboda shi matsalan da muke ciki kan wannan curuta wallahi matsala ne babba amma muna roƙon gwamnatin Najeriya ba mu san wani sana'a ba sai goro daga malantaka sai sana'an goro wallahi muna neman alfarma hakan Ghana da Togo da Benin duka dan Allah su taimaka mana yanda zamu yi muftara kayan mu
sunana Usama Abdulsalam jan dai yanzu Ghana yanzu dabara ne sai dai Abuja muke zuwa mu samu shi to fari dai ne akwai shi nan Ghana kulle bodan da aka yi ya sa dukiyar mutane gashi nan an sai goron fari bai zuwa ko ina mutane na asara ka fahimci ko ya sa ababan duka ya zo kasa mutane sun sai goro sun ajiye duka yayi farsa bai zuwa ko ina gaskiya ba da yawancin mutane dukiyoyin su dun ya je down abin sai dai gyaran Allah Allah dai ya gyara mana amma yana da karfi sosai
baga lura na sai kasan bata dela ba daga Abuja kenan sana'an goro da coronavirus ba su haduwa sabida mu aikin goro season ne ya zo yau cinike tashi ko ya ke kwana biyu kuma cinikin yayi sanyi amma sabida kullen bodan Buhari daga Najeriya shi kan musu masala dewa saboda farin goro suna yawan cin shi
in Najeriya
to saboda kullen bodan wurin nan ko ya affect mu dewa fa ba karin wasa ba goro shi be the price ba ka saka ka control shi ba sai shi ka control kin shi eh sai amma zaka banga haka zaka sai shi yake 1.5
amma adatin
amma da daga 1 million 1.2
To wani effect kuka samu game da kulle bodan da aka yi
to effect da ya samu dewa don farin goro bai tafiya baya ta da goro Nigeria ya bar goro na ba mu san kin shi ba
a da can tarihi ya nuna kaman cewa in za a yi aure ana zuba goro ne da wasu dan kwandala kai amma yanzu ya zama bonbon tofi da sauransu me kake da shi da zaka ce saboda sana'an ku
wallahi to shi da Allah ya gyara Allah ya gyara tofi ba laifi bane ko ba haka ba don ka san zamani ya sake komai ya kamata a ce shi ma goro ayin bata ci shi al'ada mu ne goro wanda muka sani kenan a dalilin da yasa kenan kakannin can baya wayanda suka yi a murza a kasa a zuwa kuma shi nan muka zo hamuwa Allah ya sa mun maga mun zo
ina fatan dai harkan ka na sana'an goro ka samu amfani
insha Allah alhamdulillah mun aure komai an yi ciki an yi komai dai ana yi ciki Allah ne yayi sa abinda yanzu dai harka ya dan lafa kadan alhamdulillah mun gode ma Allah
na yi kokarin jin ta bakin Alhaji Musa mai canji wani attajiri ne mai harkan canji a kasuwan Asawasi inda shi ma yayi mana bayani game da sana'ansa na canji
sunana Alhaji Musa Aminu Bako
alhamdulillah gaskiya ina aiki da yan kasuwa da dama masu sai da kayan kwatakuna mata masu kawo albasa mata da suke kawo wake da dai kayan kwatakuna dai alhamdulillah lokacin mun yi aiki sosai lokacin abinci ya short Ghana mutanen da muke aiki da su kuma suna zuwa mini da kudi sake musu su je su kawo shinkafa masu zuwa Abidjan na zuwa masu zuwa Burkina na zuwa kuma ba ma shi mishin ya ce ba don ya dace da abun ya zo haka an kulle border nan ina da mutanen da ke Abidjan sannan kuma ina da yan waye nan da ke Burkina da har Niger duk baki daya har Togo to wani sai in sun kamin kudin da yake ina saba da masu kayan kwatakunan in na kira su za sa kayan lori manyan motoci na aiki kan hanya za sa kayan cikin mota kana zauni za ka ma kayan ba shi kaje ba saboda yadda na tsakanin da masu kasuwancin da suke kasashen waje ya so ni matan za su zo da min da kudin su bani ya so in musu transfer to yanda muke kenan covenantin da shi mu ce da yanzu dai ya iso ki ba mu je ce ba shi na foreign currency kuma da muke samu gaskiya lokacin covenantin ba mu samu saboda baki ki shigo su default gari ka gane to da dama ba shigowa shi daidai buge-buge muke ne cikin gari hakan ne amma tun da yanzu da ikon Allah shugaban kasa ya bude airport dole yanzu mu ma mun dinga samu foreign currency muna samu muna dan kai kawo so bayanin da na sani kinan kan kasuwanci mu lokacin covid 19 har zuwa sauke shi ni dai shin cha alhamdulillah
to masu sauraro nan ne kuma wannan shiri na kasuwa kai miki dole na wannan mako zai da sa'aya a madadin shugabannin kasuwan Asawasi da na Kwantonko da kuma gidan radio Muryan Amurka nene Abdul Mugis EG Kwatakwa nake cewa peace salam
jama'a kada a sha'afa har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC ga nasihar Lahadi
jama'a masu sauraro barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da ku a wannan filin nasihar Lahadi Ina mai suna Reverend Father Moses Ma'aji, Fadin Cocin Katolika ne a Diocese na Yola, Jihar Adamawa ta Tarayyar Najeriya. Ina aiki a makarantar sakandare ta Tsarkaka Augustin da ke cikin garin Mayo Balwa. Yau ina yin mana kira domin mu bada hankali ga rayuwa ta tsarki. Ta yaya za mu yi wannan? Da farko dai a zaman mu na masu bi ko a cikin musulunci ko ta addinin Krista ya dace da mu bada hankali akan zaman tsarki. Wata tana daya daga cikin tushen sahihiyar rayuwar addini amma abin da take shi ne mutane da dama yau sun fi bada hankali akan yin tsarki fiye da zaman tsarki yin tsarki ya shafe abinda ido na iya gani ne kawai amma zaman tsarki ya shafe abinda zuciya ke tanadi wanda ke kuma inganta zaman salama jin kai da cigabar al'umma zaman tsarki ya kunshi tsaftar zuciya Mutum mai zaman tsarki shi ne wanda ke nazarin dokoki da farillan Allah yana kiyaye su dare da rana kuma ta yin haka yana tabbatarwa sauran al'ummai cewa cike yake da hikima da fahimi manufa a nan shi ne duk wanda baya zaman tsarki ko yayi tsarki banza ne domin ka'idodin mutum da al'adun mutane ne suka sha musu kai saboda haka masu sauraro idan muna so mu kyautata rayuwarmu da ta al'umma to ya wajaba mu bada hankali akan manufar zamar almajirai na ubangiji wanda a cikin abubuwa da dama sun kunshi aikata adalci da gudanar da ayyuka na gari da gujewa annashuwan banza da almubazzaranci yin na'am da duk waɗanda ke aikata adalci sannan kuma mu yi kokari mu gujewa duk abin da ke gaba da rayuwar adalci da salama Allah kuma ya sa mu dace amin
da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai maimacin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullun ni ce Aisha Sule dauke da shirin
amin amin summa amin
Shirin namu na wannan makon za ku ji matsalar da ka iya samun jariri da zai kai ga rasa ji. Wakiliyar muryar Amurka Baraka Bashir ta tattauna da Dr. Muhammad Garzali Hashim, shugaban tsangayar koyo da koyarwa na bangaren kunne na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ga Dr.
Wato gaskiya abubuwa suna da dama irin wannan wadda jariri zai samu wanda iyaye ba lallai ne su dauke shi cewa zai zame musu wani abu ba, amma daga baya zai iya zame musu sufa. Misali, akwai cututtuka wanda da uwar suka shafa ma tun ma yana ciki kenan, abubuwa ne kamar cututtuka, misali ciwon suga
tun yaro na,
tun ma jariri na ciki. Ciwon suga misali yake baki guda ɗaya kenan. Akwai kuma wasu magunguna za ta iya sha wanda duk lokacin da ake gina kunnan za su iya taɓa shi. So misali kamar yanzu wanda zai sha wani lokacin shi sa ake hana su shan chloroquine, a yanzu in kika lura da ana amfani da shi wajen antenatal care, amma yanzu an daina saboda sukan taɓa lokacin da kunne yake girma. Akwai magunguna da dama wadda kusan yawancin likitoci sun san suna taɓa halittar su. To in kika dau wannan kin ga tun daga ciki kenan, wata cutar kuma wata uwar za ta iya yi amma zai zo ya tsallaka ya taɓa yara. Akwai cuta da muke kira rubella da likitanci kenan, ko German measles, ta yi kama da kyanda ta mu amma manya ne suke yi. So tana iya tsallakawa
ba cikin pox ba.
Ita wannan rubella sunanta, dukansu dai dangi ne na wannan abin da ake kira virus. Yawwa, za ta iya tsallakawa ta taɓa jin yaro. So idan kuma kika zo lokacin ma da ake lero wajen haihuwar yaro, abu zai iya samunsa. Zai iya samunsa, misali idan ya daɗe da numfashi ba akwai abin da muke kira severe bus asphyxia saboda rashin isasshen iska a jininsa. So tana iya taɓa ƙwaƙwalwar shi, to kuma har da sassan ji. So yana iya fitowa a haka. Saboda akwai wanda ma suka sha wuya suke samun abin da muke kira cerebral palsy. Za ki ga yaro ba zai iya zama ba, ba zai iya komai ba, jikinsa ya shiga. Yawwa, lakan ta taɓa amma ta ƙwaƙwalwa. Saboda haka sai ki ga hajjin ma ba zai iya samu ba. Za ki ga ba sa iya rarrafe da wuri, ba sa iya zama da wuri, ba sa iya tuni.
Idan aka samu wannan,
an haifi
yaron. Ana iya magance matsalar?
Yawanci idan dama an yi suka zo ba sa kuka da wuri. Wanda suke sassan ƙananan yara an ɗauke shi tun suna ƙananu suke ba su magunguna. Akwai sashen su gura na neonatal neurology, su suke ganin su har zuwa girman su dai su samu pediatric neurologist. Zaki ga ane musu gashi, ane musu waye, wanda suka samu irin wannan zaki ga sun daɗe har girma ma za su kai suna fama da larurar. Zaki ga ko yaro zai taka ko zai tafi ba zai zama kamar sauran yara ƴan uwansa ba.
Ba za a iya magance shi ba kwata-kwata?
Gaskiya yawanci by definition mu an da zan muke da turanci sai mu ce it's a permanent non-progressive brain, hypoxic brain injury. Da kin ga abu ne da yake tabbas ba zai ci gaba ba, amma iya labu din da zai tsaya kenan. Wadda ya taɓa ƙwaƙwalwar kuma ba saboda rashin iska ne, yawa ya tauye masa wasu abubuwa da ƙwaƙwalwa take sarrafa sassa na jiki. So akwai kuma wannan abun da kowa ya sani, jaundice da take kama ƙananan yara, neonatal jaundice. Ita ma tana taɓa musu ji. Yaro za ka ga jaundice ya warke, amma shi kenan later on za ki ga baya ji sosai. Ga wanda suke kenan wajen wata ɗaya. Sannan daga baya akwai cututtuka ma wadda ƙwayan cututtuka ne kamar ƙyanda, kamar hangun, yawa, sankarau, duk wanda ya kama yaro ake ga zai iya taɓa jinsa. Saboda haka sai kika akwai kuma wanda dama a ginin ne, ginin halitta haka yake, kowanne wata akwai abin da ake ginawa, za ki iya ganin cewa a wani lokacin abin ba a yi shi daidai ba. Kamar masu cindo nake miki misali, cindo ƙarin yatsa shida. To kin ga su ma sassan halitta na can ciki ɗin ma sukan iya samun ƙari ko rage. So sai haifi yaro da shi ma ba za a gane ba. Saboda haka kin ga duk lokacin da uwa ta bari a ɗaki tana da ƙaramin yaro ta gaje farka, ba ya kamata ta san cewa mai uwa baya ji sosai. Tunda akwai waɗanda za a iya kawo su, ki ga an yi musu wani abun da kuma zai taimaka musu. Ko da ba su ji ba kuma harkar ilimi ma ki ga an raine su, ba za su zama dai abin da muke kira in isolation ba, kamar sun rabu da sauran duniya. So shi ne. So za mu iya kallon su ta haka. So in kika lura za ki ga cewa akwai ƙwayoyin cututtuka, akwai magunguna, da kuma wasu cututtukan na wadda uwa suka shafa duk za su iya taɓa ji.
Na yi ƙura ya ban likitocin duniya waɗanda ba su dare ko safiya, irin waɗanda ba rani ko damuna ban ɗauke da yanayi ba guda ɗaya. Daukanta da rayuwarsu babu batun malamiya. irin waɗanda sun ka tafi gardin da lokutan su don ceta mara lafiya. Ya irin su ne ne ka gaisarwa a bacci kan da na yi wa taken lafiya.
Wannan bangaren ji kenan, saboda shi kunne aikin su guda biyu ne, akwai harka ta balance, tsayuwa daidaituwa. An ka tsaya ba za ka yi jiri ba ba wani abu, so akwai cututtuka wadda
kunne yana sa jiri idan da daidaituwa.
Kunne a yi shi dama aikin su biyu ne, da jiri a yi balance ya sa kaka daidaito a tsayuwa
da kake
kwarai kuwa da kuma jin magana. Aiki biyu Allah ya kirkire shi ma. So wannan sassan sun fita ba bangaren ji. Akwai kuma su cututtukan wadda su yawanci ma ba a gane su sosai.
Misali
kamar akwai abin da muke kira Meniere's disease. Duk da ba ta da yawa a yara, amma wasu yaran sukan iya samu. Inda yaro ma ba zai iya gaya muke yana jiri ba, sai dai ke ki lura a matsayinki na mahaifiya, ba zai iya gaya muke yana jiri ba, amma yakan kama su. Ki ga cewa su, akwai kuma wanda in sun data za su iya gaya muke suna jiran. Wasu zaki ga ba za a damu da su ba. Wadda kin ga yaro zai girma da wannan har girman sa tsufansa, sai ya yi hankali sosai, ya tara hankali, zai ce ai shi ya da yana yin jiri. Su wannan sashi ne daban, wadda su kuma wasu daga cikin cututtukan da muka faɗa, musamman ƙwayoyi na magani, za su iya taɓa shi ma sassan. Saboda haka aka gina su guda biyu. Sai shi ne yadda zaki kalli kunne ga yadda yake faruwa tun ma yaro yana ƙarami har gina shin ma shi ma haka suke faruwa. So yaro zaki iya ganin sa ya zo ko da rashin jin magana, ko kuma a'a ga jiri, duk da jinin zaki ga bashi da yawa a yara.
Jinin ba to rashin ƙarfi ne a takaice.
A'a rashin dai tsayuwa daidaita jikinka kana tsaye. Sai ka ji hajijiya.
Kuma hajijiya mutane za su dinga gani kamar.
To ai shi ne wani yaro zaki ga kana zaune da shi kansa. Yana haka ko kuma ki ga ido. Ana iya ganewa haka. Ko ido ki ga yana dan kaɗawa. Because saka yake. Idan bai iya tsayawa ba ko a kwance yake ta kama shi a ido ne zai kaɗa. Saboda shi ne zai dinga tunani za ta gaya ƙwaƙwalwa kamar gari yana juyawa ne ko wani abu.
To idan aka samu irin wannan matsala akwai magani?
Akwai wacce jijiyoyin cutuka da ke gani akwai wanda muke magancewa. Inda suna da dama ba za a ce kaza ake yi. Misali shi wannan jirintin da shi kunne dama an saba da shi yau da an rasar rashin jin magana ne za a iya ma cochlear implant. Ga wanda can abun na ciki ya ɓaci, abun da muke kira cochlear implant shi ne wani electrode ne. Wani
jijiya.
A to ya yi kiran sa jijiya da wasu electrode. Shi ake muke zira a cikin kunna. Can cikin dodon kunnen ne akwai wani abu da ya kama da wanda ya kama da
wanda
ake cewa dodon kunnen. Kin san wadda Bahaushe yake faɗa shi ne abin da yake taɓa sunan sa timpanin membrane. To amma a can ciki akwai abu da ya murɗa kamar dodon koɗi sunan shi cochlear. To shi muke zirawa shi wannan electrode ɗin kamar harka ce ta wannan wutar lantarki. Misali na'ura ce amma zare ne na na'urar. Muka zira shi bishiyan wannan nan da ɗaya tun dama take ɗaukar. Kara kuma wani iri ne ya danganta da yanayin karar ko daga sama ne ko daga ƙasa. To muka zira shi ya murɗa ya murɗa, idan karar ta je su wannan abin shi zai ɗauke shi saƙon sai kai ma ƙwaƙwalwa. So kin ga aka musu wannan wani kuma sai kin ga kawai na'ura za a sa masa ta ji daga waje ya ƙara masa ji.
To a nan za mu tsaya, idan Allah ya kai mu mako na gaba za ku ji ƙarashin tattaunawar tasu game da yadda za a magance matsalolin ciwon kunne da jariri kan fuskanta. Da halin yanzu a madadin Dr. Muhammad Gazali Hashim da Baraka Bashir da Majidu Lagos Gresham da ta hada mana a shirin Nice Aisha ta ku kasance cikin ƙoshin lafiya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da ni nake kullun sahe ka ba mu lahiya.
Masu sauraro baki ɗaya, da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin. Sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, ni ce Amina Bahari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.